Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22-25. A jamhuriyar Najeriya za iya jin mu ta gidajen radion amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Asabar an hallaka mutane akalla 46 a kasari ƴan Iraki masu ziyarar ibada, yayin da kuma wasu 120 suka samu raunuka a Damashku, babban birnin ƙasar Siriya, a wasu tagwayen hare-haren bama-baman da aka kai a wani wurin ibada. Hotunan da aka ɗauko na wurin da abin ya faru na nuna motocin bus-bus na masu ziyarar ibada ɗin da suka yi raga-raga. Sannan nan da can kuma ga tarkacen gilasan ido da takalma da wayar salula da karyayyun kujeru duk sun yi jina-jina. Nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin. To sai dai kungiyar ISIS da wasu kungiyoyin sunni masu tsaron ra'ayi sun sha kaddamar da irin waɗannan har-haren a baya akan wuraren ibadar ƴan Shi'a a ƙasar ta Siriya da kuma Iraki mai makwabtaka da ita. Ciki har da wasu hare-hare biyu da aka kai bai daya da suka yi sanadin mutuwar mutane 12 a wani masallacin da ke bayan birnin Damashku din. A wani al'amari kuma na daban, jiya Asabar din shugaban Siriya Bashar al-Assad ya ce sojojinsa za su ci gaba da kai farmaki kan kungiyar ISIS har zuwa tungarta ta Raqqa, duk wanda cewa kishiyar Siriyar wato kungiyar dakarun kurdawa masu samun goyon bayan Amurka na shirin kai gagarumin hari kan tungar ta ISIS ita ma. Wani dan kutse goye da wata jaka wanda ya haye shingen farko na fadar White House ya duro, an kama shi da kusan karfe 12 na daren ranar Juma'a a harabar fadar ta shugaban Amurka da ke birnin Washington DC. Jami'an tsaron Amurka sun kama mutumin ba tare da wata turjiya ba, kuma sun bayyana shi da Jonathan Tran, dan shekaru 26 da haihuwa, mutumin Mill Peters na jihar California. Shugaba Donald Trump, wanda al'amarin bai addabe shi ba, ya ce matashin na fama da abin da ya kira damuwa, bai da dai da wani tarihi na aikata laifi. A wani rubutaccen bayani mai magana da yawun hukumar tsaro na ciki Martin Mulholland ya faɗi jiya Asabar cewa babu wani abu mai kama da hadari cikin jakar Tran, kuma babu wani abin tayar da hankali da aka gano yayin da aka karaɗe harabar fadar da bincike. Ni fa abokin shugaban ƙasa ne, mun yi da shi zan zo, abinda matashin ya gaya ma dogarawan tsaron fadar kenan, ya ƙara da cewa haye katangarma na yi. Jami'an tsaro na ciki sun daɗa tsaurara matakan tsaro a harabar fadar ta White House bayan da aka kutsa ciki har sau uku a watan Satumban shekara ta 2014 a yayin wa'adi na biyu na shugabancin Barack Obama. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jam'iyyar su Prime Minister India Narendra Modi ta Bharatiya Janata ta yi gagarumar nasarar zaɓe a jihar Uttar Pradesh da ke arewa mai matuƙar muhimmanci, abinda ya ƙara ma shugaban na India ƙarfin gwiwa ana tsakiyar wa'adin shugabancinsa. Wannan jiha wadda ta fi kowacce yawan jama'a a ƙasar, ita wato inda jam'iyyar ta PJP ta yi galaba kan jam'iyyar Samajwadi mai mulkin yankin, ita ce ta fi muhimmanci cikin dukkanin jihohi biyar da suka gudanar da zaɓe cikin 'yan makonnin nan. Ina mai godiya har can cikin zuciyata ga mutanen Uttar Pradesh. Wannan wata nasara ce ta tarihi ga jam'iyyar PJP, nasara ce ga ci gaba da kuma ingantacciyar gwamnati, a cewar Modi. Modi da kansa ne ya jagoranci yakin neman zaben jam'iyyarsu a Uttar Pradesh. Ya yi alkawarin dada ƙarfafa tattalin arziki, yana mai kare hana amfani da takardun kuɗi masu daraja sosai da aka yi ta takaddama a kai, har wasu ke ganin ma hakan na iya sa matalauta su ƙi zaben jam'iyyar a jihar da ke fama da talauci. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya yi kira ga 'yan jihar Kentucky da su goyi bayan abin da ya kira yaƙin da ake yi a Majalisar Tarayyar Amurka na sauya dokar ɓangaren lafiya na ƙasar da wani ƙudurin doka wadda jigajigan 'yan Republican ke gabatarwa masu zanga-zanga na adawa da kuma na goyon baya. Ga aniyar 'yan Republican ta yin fatali da kuma maye gurbin dokar sauƙaƙa sukunin samun lafiya ko Affordable Care Act da Turanci, wadda tsohon shugaba Barack Obama ya rattaba a hannu, sun halara a tarurrukan da Pence ya yi a Louisville, birni mafi girma a jihar ta Kentucky. Shugaba Donald Trump da mataimakinsa Pence da kusoshin jam'iyyar Republican na fuskantar adawa daga jam'iyyun biyu a yunkurinsu na tallata shirin sauya dokar ɓangaren lafiyar, wadda aka fi sani da Obamacare, wadda aka fara aiki da ita tun a shekara 2010. Jiya Asabar an hana ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu sauka a ƙasar Netherlands a ci gaba da fuskantar adawa da Turkiyya ke yi, yayin da take kamfe a faɗin ƙasashen da ke cikin ƙungiyar Tarayyar Turai. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi matuƙar Allah wadai da al'amarin, yana mai bayyana takwarorin Turkiyya na NATO ɗin da gyauran 'yan Nazi, wanda shi ne karo na biyu da ya kwatanta ƙasashen na Turai da ƙasashen Nazi a wannan satin. Lallai wannan kalami ne mai cike da shirme, abinda Prime Minister Netherlands ya gaya ma manema labarai kenan jiya Asabar. Ya ƙara da cewa, na fahimci cewa sun fusata, amma wannan kalamun fa lallai ya zarce iyaka. Jim kaɗan bayan wannan kalamun, kafar labaran gwamnati ta Anadolu ta bayar da sanarwar cewa ministar lafiya ta Turkiyya Fatima Betul Sayan Kaya, wadda a halin yanzu take Jamus, za ta je ƙasar ta Netherlands ta mota, ko da yake tuni ma aka soke harkokin da aka tsayar cewa za ta yi jawabi ciki da dama daga cikin ƙasashen da ke cikin ƙungiyar Tarayyar Turai na adawa da ziyarce-ziyarcen ministocin Turkiyya waɗanda ke kamfe gabanin ƙuri'ar raba gardama kan batun canza kundin tsarin mulkin Turkiyya ɗin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai waiwaye ne akan zaben cike gurbi da aka yi a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya, wanda ya babbaya da kura. Domin ko yayi dalilin mutuwar mutane kana har wani jami'in hukumar zaben ya rasa hannunsa, yayin da wasu kuma suka jikkata. Wakilin sashen Hausa da ke yankin na Niger Delta Lamido Abubakar ya bi diddigin wannan zabe kuma ga rahoton da ya hada muna.
Tarihi da ya tabbatar da cewar ba taba yin zabe ba a jihar Rivers ba tare da kashe-kashe ba da kuma jikkata, zaben da aka gudanar a baya-bayan nan wanda ya ki kammaluwa a baya na 'yan majalisa guda biyu na jiha da na tarayya da aka gudanar a karamar hukumar Ece, shi ma sai da ta kai ga kashe-kashe na mutane da dama, sa'annan kuma aka cire ma wani hannu wanda kuma aka nunar ma'aikacin hukumar zabe ne ta kasa, jami'an tsaro sun tabbatar da cewar sun kama mutane sama da 90 waɗanda ake zargin su da aikata laifuka daban-daban a yayin gudanar da wannan zaben. Alƙaluma sun nuna cewa jami'ar PDP ce ta lashe kujerun guda biyu na ɗan majalisar jiha da na tarayya. Kawo yanzu dai an rantsar da ɗan majalisar jihar kuma ya fara aiki a dalilin irin waɗannan tashe-tashen hankula da kan biyo baya a yayin zaben jihar Rivers. Zaka ji a kowane lokaci ana ta sanarwa ta jan hankali ga jama'ar jihar da su guji kashe-kashe a yayin zabe cewar hakan ba shi da amfani.
Now why you go kill your friend and brother because of ordinary politics? Which kind kilikili be this?
Yana cewa ne me yasa za a yi kashe-kashe a yayin zaben jihar Rivers? Gaskiya babu daɗi, kuma za a yi zabe a gama waɗanda suka mutu su mutu, kuma za a yi mulki. Kaga kashe-kashe ba ya da amfani, kuma lalle ana siyasar a mutu ko a yi rai a jihar Rivers.
To sai dai kuma an jikkata ma'aikatan hukumar zaɓe ta ƙasa a yayin zaɓen. Kan haka ne na tuntuɓi mai magana da yawun hukumar zaɓen Najeriya, Mr. Nick Dazan.
Bayanin dai shi ne da muka yunkura mu aiwatar da wannan zaɓen a ce akwai jama'anmu da aka ji musu rauni wajen kimanin 25, amma abin takaici ne a ce har yanzu ana samun irin wannan tashin hankali duk da cewar mun koma muna ta nuna ma masu ba da tsaki rashin amfanin tada zaune tsaye musamman a wa'innan jihohi na kudu maso kudu.
Ku hukumar zaɓe ko yaushe batun tsaro shi ne babban al'amari wanda ke sa a gudanar da zaɓe. Kamar kun gamsu da yadda kuka ga tsaro a ita wannan ƙaramar hukuma da ta yi ƙaurin suna wajen tada ƙayar baya?
To ba za mu gamsu ba saboda duk yayin da aka sami tashin hankali yana rage armashin zaɓe. In da son samu ne in za a rika zaɓuɓɓukan nan cikin lumana, to tabbas zaɓuɓɓukan za su inganci. Darasi da muka koya shine dai duk da jami'an tsaro ake ta jibgawa a wayannan jihohi na wannan ɓangare da haka ana samun tashin hankali.
Dangane da batun tsaro wanda shi ya fi mamaye zaɓen na jihar ta Rivers, kuma wanda mutane na cikin jiha da na waje suka fi damuwa a kai, shi yasa na ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers DSP Omoni Imandi, kuma ga abin da yake cewa. Yana cewa ne an yi zaɓe kuma an ƙare, amma mun san ya bar baya da kura, domin kuwa jami'an tsaron sojoji su miƙa muna mutane kimanin 97 da suka kama ɗauke da miyagun makamai yanzu haka suna hannunmu. Kuma muna gudanar da bincike a kansu. Yanzu dai ta tabbata cewar komai yawan jami'an tsaro da za a kawo, kama daga soja, 'yan sanda, don tabbatar da tsaro a jihar ta Rivers. Kusan hakan bai hana tashe-tashen hankula ba. Kowane irin zaɓe ma zaka ga ana ci gaba da yin kashe-kashe, inda har jami'an tsaro ba su tashi tsaye ba. Dangane da wannan dambarwa ta zaɓen jihar Rivers, ga tsokacin da wasu 'yan jam'iyyu suka yi kamar haka.
Sunana Alhaji Ibrahim Mai Sundubeli, shugaban Hausawa magoya bayan jam'iyyar PDP a jihar Rivers. Zaɓe za mu iya cewa ya yi kyau. Duk wani abubuwa da ake faɗa a baya akan zaɓen jihar Rivers ba yi da kyau, kaza kaza kaza, ana ta surutai. To mu da muke zaune a jihar Rivers mun san ta inna problem ɗin yake. Akwai wani mutum wanda yake son ko ta halin yaya ya kwace gwamnatin jihar Rivers ta koma ƙarƙashin jam'iyyarsa. Shi ne ministan sufuri na yanzu kuma tsohon gwamna a da, Rotimi Amechi, wanda duk matsalar da aka samu akan zaɓe kusan shi ke kawo ta. Ko da dai na san babu mamaki za ka san cewar an yi wasu 'yan kame-kame a gurin haka har ta kai da an kai ga waɗansu mutane an kai su kotu. Jiƙaƙƙiya ce a ƙasa tsakanin shi da waɗannan yara, domin waɗannan yara wasunsu daga cikin ƙaramar hukumar su suke, kuma a ganin shi su ne suke hana shi ya kai ga cin nasara a zaɓuɓɓukan da aka yi.
Ko waɗannan hujjoji ne ko yayan jam'iyyar PDP kuke da su na yi mishi wannan zargi?
Hujjojin da muke da su shi mutum ne wanda baya rufe bakinsa, saboda in baka manta ba a zaɓen March 2016 abinda ya zo yana cewa shi ne ya riga ya zo ko ta halin yaya za su nuna implant na federal government sai sun kwace wannan jiha. Ko mutanen jiha suka ce mai ƙarya ne
a wannan zaɓe? Mu ba mu da wani tabbacin cewar an kashe wani ko an sare ma wani hannu, amma na ji kwamishinan hukumar zaɓe yana cewa wai ma'aikatansu kusan guda 20 suna asibiti suna karɓar jinya. So namu Kardan Bata kuma shine shugaban kadadiyar kungiyar yan arewa Maduna jihar Rivers ta APC bai zabe a yace ba ai ta adanci a yace alal hakika an bar gawawwakin mutane sama da 20 to zabin local government guda daya zabin kuduru guda biyu mallan a ce an kashe mutane sama da 20 kuma ta an yi zabe
ka rufe numfashinka ba ka je wurin ne kaga waɗannan gawawwaki da kake fadi
akwai mutumci ne a gurin ina da gawawwaki ne a gurin
su yan jami'ar PDP din sun zargi Rotimi Amici da rashin kawo zaman lafiya mafi ya kake kallon wannan zargi
Amici tsohon gwamnati ne yayi gwamnati garin shekara 8 ya fika shekara 8 ba san yasa adanci ba a lokacin Amici mun samu zaman lafiya sai da yake minista yake national zai ina gwamnati yake ina jami'an tsaro yake ina commissioner police yake hadda Amici zai buru Abuja ya zo tashin hankali ana to kin da aka yi a kasan kalabari Amici ne yayi wanda aka san okirka Amici ne jawo kuna da magana kawai ni ma ne kawai a fake asuwaci a fake da kurdina Abubakar sana duk wanda ya san gwamnati yanzu bari san yaso wike ya san ta adani
menene hujjojinku na
to kaga misali yanzu a tinda ake siyasa a jihar Rivers ka taba ta adaci siyasa na hasu assembly banda wannan karan yanzu akwai ƴan ta'adda sanannun fitattu wanda suke hasu assembly yanzu
washin tilas ne idan an yi zabe a kasashen mu na Africa a kare dutse hannun riga shin me yasa ba yarda da kaddara bane idan an zo maganar zabe ba shakka mari ga yi tsohon shugaban kasar Najeriya Alhaji Umar Musa Raduwa yayi gaskiya domin ko ya ce Najeriya an mayar da zabe bakin rai bakin fama
mu shugabannin siyasa na kasar nan da na jihohi in zabe ya zo kowane irin zabe ne muna hita maimako mu hita mu yakin neman zabe na neman ra'ayin jama'a su zo su zabi mutanen da muka tsaida a bisa aƙidojinmu ko kuma bisa kyakkyawan halayen mutanen nan na cewa za su riƙe amanar jama'a a ƙasa to ba ma yin haka nan yawanci yanzu abin da ke faruwa wanda kowa ya sani shine mu shugabanni sai mu zanna mu shirya ɓanna mummuna mu shirya shi ranar zabe a runhar zabe kuɗi nan za mu ba ma'aikatan zabe don su shirya rashin gaskiya mu shirya kuɗi nawa za mu ba 'yan sanda da jami'an tsaro da ke runfa don idan ana yin rashin gaskiya su kau da kansu kuma in wani ya yi magana ya ce wannan abu ba gaskiya ake ba ya kamata a yi gaskiya a kama shi a yi mai shari a kulle shi mu shirya kuɗi nawa za mu ba masu tsaron akwati na jam'iyyar da muke hamayya da ita don su ci amanar jam'iyyarsu a yi rashin gaskiya su ci amanar jam'iyyarsu tare da su mu shirya kuɗi nawa za mu ba manyan jami'an tsaro da manyan jami'an hukumar zabe na faɗi cewa yanzu wannan abin da ake haka yanda ake shirya zabe ƙasar nan wannan shine ke bada mulki ashe ba Allah ba yanzu wannan abin da ake wannan bannar da ake tafkawa nan ƙasar wurin zabe yanzu wannan ba abin kunya bane ga duk mai hankali a cikin ƙasar nan ta Najeriya yanzu wannan ita ce demokradiyya din da ake magana wannan ba demokradiyya bace abinda ke cikin wannan zalunci ƙarya cin amana munafunci da makirci yaya muke tsammanin mu shugabannin siyasa da 'yan siyasa demokradiyya za ta dawama a ƙasar nan ana waɗannan danyen ayyuka da mugun aiki yaya muke tunanin ita siyasar kanta muna waɗannan abubuwa a ce Allah zai batta a samu dawwamammar demokradiyya su kuma mutanen da suke bin mu suna bin mu ne su tsaya lalle dole su ce saiwa da gani suke suna da wasu bukatu wanda saiwa na din nan ya kai kan bisa kujerar mulki za su yi amfani da shi su samu biyan bukatunsu to wannan hanyar mutane su sani idan Allah ya tashi ba mutum mulki ko an bi wannan hanyar wadda ba ta da kyau ko ba a bi ba baya ta da alƙawarin shi zai ba shi mulkin amma waɗannan hanyoyin da ake bi cikin siyasar ƙasar nan wanda ya samu mulkin sai mulkin zama mashi masifa wanda suka tasa mutumin gaba suna ta jaza gaba suna ta cewa lalle sai shi yana hawan kujerar mulkin da su zai fara batawa ya zama na maganinsu ba ya sanyi don a lokacin ne za su san cewa ba hawan shi kujerar zai biya musu bukatunsu ba mai biyan bukatar daban yake shi kuma wanda ya hau kan kujerai zai hau din yana bisa da bayan ya sauka abin ya zama masifa gare shi
wannan batu ba koje ka dawo haka yake domin ko a jihar Taraba an yi zaben kananan hukumomi rana guda da aka yi na jihar Gombe amma sai aka samu sa'insa tsakanin jami'u har ma da jami'an tsaro yanzu haka dai a cikin watan gobe idan Allah ya kai mu za a gudanar da zabe a ƙasar Faransa wannan yasa na tambaye ta kwaran aiki na wato Abbas Sadiq mazauni a ƙasar Faransa din nace masa shin wai ina takaddaman zabe ya kwana a ƙasar Faransa ne
minista harakokin gida shi yake tsara zabe kuma yana yiwa abin mamaki gwamnatin da take mulki partin da take mulki ministan ta ya tsara zabe kuma su shakai saboda komai tsakani tsakani da Allah yake shi ba sai an shiga wani cikuku ba wani sa kuma ba wani abin nan musamman
kuma za su yadda haka din duk da yake cewa su ke kan mulki
ba wanda zai mutu yake ba haka ba kai saboda ba a shiga wani boye ba ministan da kanshi da ma'aikata kowa da kowa ya ayi zabe kuma partin ya sha kai kuma ba wanda zai huto ya garrama saboda su ya zama jiki ne nan ai yin zabe ba kuma kowa ya yarda da in ka shiga siyasa yana yiwa kai nasara kuma yana yiwa ka sha kai in ka sha kai sai ka je ka shirya saboda nan da shekara biyar tunda ba karayen duniya bane kuma ka dawo yana yiwa ka sha kai jiya kuma ka dawo ka ci nasara ai haka zabe yake anan
to abba kenan jami'an tsaro ba su da kowace irin rawa da suke takawa cikin harkan zabe a Faransa
a jami'an tsaro ba su da wani abu haka suna kaman suna office kin su kun wani abun rishin abun da ya faru sai a kiras amma mai yawa ba wani abun da yake faruwa nan ba wata garrama da take faruwa mutun ya taya zabe ya fito ra'ayin umma daya bane kowa da ra'ayin shi ka san siyasa ra'ayi ne kowa da ra'ayin shi kuma sai kan ba wanda ba shi da ra'ayi ba da ra'ayinka ka ba shi daraja shi ma baka daraja kowa ya shiga harakokin gaban shi
to masu aure ba iyakarta kenan ba mun tattauna akan batutuwa da dama dake nasaba da zabe a kasar ta Faransa a cikin shirye-shiryen mu na gaba za ku ji waɗannan batutuwa masu aure yau anan shirin zai diga aya Ahmad Lami da Abubakar da Abba Sadiq da ke kasar Fari da Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
a daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman
ranar 8 ga watan Maris din kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar mata wanda akan gudanar da bukukuwa a matakai daban-daban don dubi da irin halin da mata ke ciki da kuma neman samun maslaha game da matsalolin da suke fuskanta cikin irin wannan rana ta wannan shekara dai na zuwa ne a daidai lokacin da wata guda ya rage a cikin shekaru uku da sace waɗannan ƴan mata na makaranta na garin Chibok da har zuwa yanzu babu wanda ya san inda mafi yawansu suke illa ƴan ƙalliyan da aka samu aka kumbuto da su kuma wasu da aka ce ƴan ƙungiyar Boko Haram din sun saka a jihar Borno ne dai da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya inda rikicin Boko Haram din ya fi kamari mata da dama da aka kiyasin cewa sun kai 50,000 aka kashe musu mazajen su wasu kuma aka sace mazajen nasu ba tare da sanin inda suke ba so da dama kuma akan yi amfani da kananan mata ne wajen kai harin kunar bakin wake cikin jama'a wanda hakan ya sa kwamishinar ma'aikatar harkokin mata na jihar Borno Hajiya Fanta Baba Shehu tace zabu da suka sa a gaba shine karfafa ilimin harkokin mata
abinda muka sa a gaba ilimi ne na yara kanana da matan mu mass illiteracy shine number 1 abinda muka sa a gaba na biyu shine abinda muka sa a gaba zamu ba su jarin da mun tabbatar wanda ba za su je su yi barna da shi ba kuma zamu yi minister of women affairs zamu yi monitoring mu san cewa wannan kudin da aka ba su sun yi amfani hanyar da ya kamata number 1 education din shine karatu ilmi na islamiya da kuma na boko shine abin da muka sa a gaba in kana da ilmi ba za ka je ka kashe kanka a haka kawai ba to rashin ilmi ne yasa in an ce musu su je su yi abu kazan nan suicide bombing da sauran su nan dan rashin ilmi ne inda ilmin ka ai za ka je ka samu aiki mai kyau zaka je kai sana'a mai kyau zaka yi
Hajiya ya gana alƙali ita ce shugaban kungiyar mata na jihar Borno wadda ce kuma yanzu hakan suna da kungiyoyi fiye da 2,500 na mata zalla da kuma suka yi rajista karkashin wannan kungiya to koya wannan rana take gare su
eh wannan rana ne da muke tunawa da mata mu zauna mu yi dan biki mu dan yi ciye-ciye mu dan tuna amma kuma a gefe ɗaya muna tare da bakin cikin mun rasa mazajen mu amma kuma da taimako ina ji zai dan fashe mana wannan kewan inda muna da sana'u kaman gwamnati yanda yanzu shugaban kasa Baba Buhari ya taimaka mana akan a dan bamu dan kudade kadan mu dan je mu dan yi sana'u mu taimaka ma kanmu mu taimaka ma iyalan mu wato yaran mu kenan kaman ta fannin zuwa makaranta haka dai da wasu ire-iren shi amma kuma har yanzu muna ma Baba Kashim roko ba mu da mata a cikin gwamnati da yawa mata ma'aikata muna so a cikin gwamnatin sa
Hajiya Fatika Kunna dai ita ce shugaban mata na jam'iyyar APC na jihar Borno wanda ma suka mika kayakin tallafi ga matan da suka rasa mazajen su
to alhamdulillah duk dai matan Borno state ne kuma gaskiya mu ba abin da zamu ce mu ƴan Borno kayan nan babu mutane za su yi benefiting at least mutane 45,000 za su yi benefiting dan yau ma mutanen da nazo da shi
so da dama dai yan bandugan da ake sun cewa yan kungiyar Boko Haram ne kan sace kananan mata kuma sun yi amfani da su wajen kai harin kunnar bakin wake sai dai wani lokacin Allah kan kubutar da irin waɗannan yan mata daga irin wannan shiri kamar yadda wani yarinya tace sunanta Aminu ta samu kubuta
ina zan suka je suka kwashe mu da mu da dani da iyayena a madagali suka kai mu jeje suka kai mu suka je suka zuba mu kawai a jeje
ke shekaran ki nawa da haihuwa
shekara na 17
da kika je can sun yi miki aure
eh sun yi min aure da mama da sun kashe mama na da baba na sai sun
sun kashe mamanki da babanki to da suka kawo ki cikin Maiduguri me suka ce miki
suka ce min in na shiga in danna wannan abin ya tashi da mutane bom
da suka daura miki ko ki da yasa kika cira jikinki
babu ba na so ne to ba da so na ba suka daura min ni dai ba na so
wani shawara zaki ba sauran yan waki da suke hannun su yanzu
ni dai ban sani ba sai dai Allah ya fitar
kuna cikin gari ne ko kuma kuna jeji ne haka azubi
muna jeji
a jeji akwai gida wuri
ba gida
ba gida
eh sai dai bukka bukka daki
ba bukka bukka su suka gina ko kuma na Fulani ne suka kwace
akwai na Fulani akwai wanda suka ki eh akwai kanne na hudu a can
shi wannan da aka aure shi wanda kika aure shi ina yake
yana je
yana can ni ya daura miki bombon gowaye
a a ba shi ba
Abdullahi Ibrahim dai shine komandan rundunar tsaron bada kariya ga fararen hula na jihar Borno da ake kira civil defense a takaice wanda kuma suka samu nasarar ko da ɗaya daga cikin ƴan mata biyu da suka shigo da mabumai a jikin su da ta kai ga ceton ran ɗaya daga cikin ƴan matan biyu a watan jiya
ƴan mata guda biyu sun shigo ka tsaye da su kaga musu tambayoyi to ɗaya daga cikin su ana ce mata Amina ta firkita saboda yaro na yayi kokarin razana ta da bindiga sai ta kwance wannan bomb din da ke jikin ta da jefar amma ita ɗaya Zainab ta ki ta ce sai ita sai ta faɗawa jama'a ta kashe su
cewa har yanzu mata ne da dama da ke samun matsuguni a sansanonin ƴan gudun hijira da ke fadin jihar Borno yasa kungiyar likitocin musulmai da ke jihar Gombe sai tattaki zuwa jihar Borno don kawo tallafi ga wasu ƴan gudun hijiran Dallaji Alhaji Malalle shine shugaban wannan tawaga
abinci mun tafi da shinkafa misalin buhu 900 da kuma wake misalin buhu 150 da kuma garin kwaki
kamar adadin da mutanen da suka amfana da wannan za su kai nawa ne
mun zo dai da tikiti 36,000
wato nan mutum 36,000
nan mutum 36,000
da kuma matan da suka samu kansu cikin wannan iftilai da suka amfana da wannan kayan tallafi daga kungiyar likitoci na jihar Gombe ke cewa
kin zo kin karbi magani a nan da suke raba sun karbi kudi a wurin ki ne ko
ba su karbi kudi a waje na ba
kyauta suka baki
eh kyauta suka bani
irin yawan waɗannan matsaloli shine ke addaban mata a jihar Borno da ma wasu jihohin da rigicin Boko Haram din ya shafa da kuma yanzu kan ke buƙatan ƙarin tallafin gaggawa dan gudun irin halin da zuciya ka iya fadawa idan har suka ci gaba da samun kansu cikin wannan kuncin rayuwa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takeice
To a takeice jiya Asabar an halaka mutane akalla 46 a kasari yan Iraki masu ziyarar ibada yayin da kuma wasu 120 suka samu raunuka a Damascus babban birnin kasar Siriya a wasu tagwayen hare-haren bombardment da aka kai wani wurin ibada wani dan kutse goye da wata jaka wanda ya haye shingen farko na fadar White House ya duro an kama shi da kusan karfe 12 na daren ranar Juma'a a harabar fadar ta shugaban Amurka da ke birnin Washington DC jami'an tsaron Amurka sun kama mutumin ba tare da wata turjiya ba kuma sun bayyana shi da Jonathan Tran dan shekaru 26 da haihuwa mutumin Milpitas na jihar California shugaba Donald Trump wanda al'amarin bai shafe shi ba ya ce matashin na fama ne da abin da ya kira damuwa bai dai da wani wato tarihi na aikata laifi jam'iyyar su prime minister India Narendra Modi ta Bharatiya Janata ta yi gagarumar nasarar zabe a jihar Uttar Pradesh da ke arewa mai matukar muhimmanci abinda ya kara ma shugaban India karfin gwiwa ana tsakiyar wa'adin shugabancinsa Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi kira ga 'yan jihar Kentucky da su goyi bayan abin da ya kira yakin da ake yi a Majalisar Tayar Amurka na sauya dokar bangaren lafiya na kasar da wani kudirin dokar da jigajigan ƴan Republican ke gabatarwa.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin nagari na kowa da Sahabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.